da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wa sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a can Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM a kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na yanar gizo na VOA Hausa Matu gabatarwa.
Hafsat Bello dan mai soro.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu raro yau Laraba 2 ga watan Mayu shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari.
To za mu karasa maganar da muka faro ne kan a makon jiya inda muka yi magana akan furucin Muhammadu Buhari a wajen taron kasashen renon Ingila wanda aka yi a birnin London wanda yace matasan Najeriya na tinkaho da arzikin man fetur ne yasa suke jira komai a sama kamar yadda muka faro tattaunawa a ciki.
Har muka ce za mu waiwayi matasan da ke cikin gwamnatin Buhari dumu-dumu mu jiya maganar nan take kuma mun yi sa'a mun samu Bashir Ahmad mai bawa shugaban kasar shawara ta fannin matasa da kafofin sada zumunta ta zamani.
Haka yake har ma da wani dan jarida daga Najeriya kuma daga cikin tawagar da suka biyo shugaba Muhammadu Buhari a ziyarar da ya kana Amurka dan ganin mai zai wakana. An jima kadan za mu kasance tare da su a nan dakin watsa shirye-shiryen mu.
Dan iya ma ya aiko da sakonsa ga matasan Najeriya game da wannan ziyara ta shugaban kasar zuwa nan Amurka.
Wannan ziyara za ta iya amfanar Najeriya don na ga shugaban kasa Muhammadu Buhari yana ta wani ganin da suka tattauna da manyan ƴan kasuwan da ke da tarin dukiya shi kuma shugaba Trump ya amince ya sayarwa da Najeriya jirgin yakin da ka iya bata kariya.
To za kuma mu karanto kadan daga cikin sakonninku ko amsa tambayar da muka muku a shafukan mu na abota.
Bari mu fara da jin amsoshin naku na tambayar tamu cewa ta ina kuke ganin ziyarar shugaban Najeriya zuwa Amurka za ta amfani matasan Najeriya.
Sakon farko ya fito ne daga shafin Facebook na Abdulrahman Aliyu Balkori yace assalamu alaikum yau da gobe hakika ziyarar da shugaban kasa Najeriya ta Najeriya ya kaiwa takwaransa na Amurka muna sa ran za ta haifar wa matasan Najeriya wannan na wannan kasa kenan abubuwa da dama kuma muna roƙon Allah ya sa hakan ya kasance amin.
To sai Alhaji Abacha Dala yace salamu yau da gobe fata na gari Lamiri yau da gobe hakika ziyarar shugaba Buhari za ta iya amfanar matasan kasar nan ta hanyar kara musu karfin gwiwa wajen tashi su nemi abin kansu ko dan gudun kar shugaba ya kara ce musu malalata ko ci ma zaune. Nagode a tashi lafiya.
Mansur Babaura na fada da Ahmad Sulaiman Bajurga da kuma Muhammad Bashir Damari suka ce salamu yau da gobe wannan ziyara mace mai ciki ba a san me za ta haifar ba amma muna ana mu tunanin da kamar wuya wannan ziyara ta haifar mana da wani abin ci gaba da fuskar matasa dalili kuwa shine ziyarce-ziyarcen da shugaba Buhari ya zuwa kasashen waje a baya ba abin da waɗannan ziyarce-ziyarce suka haifar mana a bangaren matasa da fatan za ku tashi lafiya Safinatu Maryam Hafsa da Kabara
gabaki ɗaya kenan. To sai Ahmad Sala na faɗa yace salam hakika ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da takwaransa na Amurka Donald Trump kan tattauna batutuwan da suka shafi tsaro da haɓaka tattalin arziki don kawar da zaman banza ga matasa tabbas wannan abin yabawa ne ga mu al'ummar Najeriya. Muna fatan tattaunawar nan za ta gamsar da 'yan Najeriya domin an daɗe ana tattaunawa da wasu giwayen duniya amma ba wani canji da talaka yake gani. Allah dai ya sa mu ga bambancin jiya da yau amin.
To mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kamar yadda muka ce dan iya shi kansa ya gamu da aminin sa kuma ya ba da sako ga matasan Najeriya game da wannan ziyara ta Buhari zuwa Amurka.
Ganin dan iya na ta faman murmushi yasa yau nace lalle akwai harka. Bayan mun zauna ne ma nace dan iya mai yayi dadi ne yau naga ka saki fuska. Yace bari kawai na ikar yan siyasa ne naji suna ta faman fuffuka game da ziyarar nan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai Amurka. Ita jam'iyyar gwamnati na ta faman yi wa shugaban kasa Buhari barka har ma da yi wa yan kasar alwashin cewa ziyarar ta shugaban kasa za ta kawo kasar da dan demokradiyyar da ƴan ƙasar za su yi tadaddaka ita kuma jam'iyyar adawa na ta faman sukuwar suka tana fadin ai shikenan kuma Najeriya za ta sha sussuka kuma ma wai ziyarar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba ta da wani amfani ga talaka shine fa ka gannin nan ina ta faman tunani har da tambayar washin me amfanin irin wannan markamarka nace eh kuma gaskiya dan iya gaske ne wannan ziyara za ta iya amfana Nigeria musamman dai ta hanyar tsarkake tsamin tsaro da kuma haɓaka tattalin arzikin da wasu ke mana dariya don naga shugaban kasa Muhammadu Buhari yana ta wani ganin da suka tattauna da manyan ƴan kasuwan da ke da tarin dukiya shi kuma shugaba Trump ya amince ya sayarwa da Nigeria jirgin yakin da ka iya ba ta kariya sai dai kuma da yake yanzu komai ya zama ba ni gishiri in ba ka manda ne akan hudatayyar kasashen duniya to kenan wani abu da a iya cewa da kamar wuya Amurkan ta tun kudo tarin ta goma shi babu wata yarjejeniya wanda rattaba hannu akan irin wannan yarjejeniya kuma ka iya zama wa wannan kasa kaya ko kuma ma wannan ya zama sanadin samun salalin sa mana na mujiya watakila kuma waɗannan ne wasu daga cikin irin abubuwan da jam'iyyar adawar ke ta faman magiya dan iya ce a su dai ƴan adawa na korafi ne cewa shugaban ƙasa Buhari zai iya yin zure akan jirge jawabin irin ayyukan da gwamnatin Buhari ta yi wanda suke ganin ya kamata Trump din ya ture sannan kuma suka ce ai shugaba Buhari ya bar Nigeria cikin tsamin tsaron da babu wani kyakkyawan tsare-tsare sai dai kuma naji huffa da shugaban kasar na fadin PDP ta fayi shure-shure saboda wai shugaban kasa Buhari ya riga ya cire tuta kuma ya ja zare a matsayin shi na shugaban Afirka na farko da shugaba Trump ya ware shi yasa ma aka ji jam'iyyar gwamnati na cewa wannan ne yasa wasu masu damban damuwa ke ta faman sare-sare musamman ganin zabe ya taho kuma shugaban kasan ya murmure sai dai kuma babban bamborin boye-boyen da nake ganin ya kamata kowa ya bambare shine duk lokacin da wani lamarin kasa ya taso to mu tsaya tsakiya mu tsage gaskiya babu ruwan mu da batun taware
to mun nemo Bashir Ahmad dan tattauna maganar da shugaban Najeriya yayi akan matasan kasar na cewa suna tunkaho da arzikin man fetur shine yasa suke jiran samun komai a sauƙaƙe
amma da wani dan jarida Umar Hassan Faruk a makon da ya gabata mun faru magana akan yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a taron kasashen renan Ingila na wato Commonwealth a turance suke kuka matasa cewa ya je yayi fa musu tsabtar bakin cewa wai ba sa son aiki sai dai su zaman jiran mai wasu kuma suka ce ai Buhari fa gaskiya faɗa dan akwai tarin malalatan a kasar to mun ce zamu kawo wanda zamu dan tambaye shi ga bangaren gwamnati kare zama ba mu musu adalci ba to kai tsaye maimakon tawayar sai Allah ya sa yana cikin tawagar da suka zo Washington DC tare da shugaban Muhammadu Buhari a wannan ziyara da ya kawo nan Amurka ta aiki suka gana da Donald Trump. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To bayan Bashir kuma akwai wanda muke tare da shi kuma dan jarida ne shi ma dai daga Najeriya bari mu zuwa nene.
Hassan Umar Faruk sunana kuma ni dan jarida ne da ke daukar rahotanni a fadar shugaban kasa ta kafar Liberty Radio and Television.
To barka da zuwa Washington DC.
Barka ka dai.
Matasa sun yi kukan cewa musamman a forum da muka sa wato irin tattaunawa zauren matasa sun yi kukan cewa Buhari ya faɗi gaskiya. Wasu sun ce bai faɗi gaskiya ba saboda me ya cece su ne a idan duniya inda ake neman a zo a zuba jari sai gashi can ya ji ce su mallalata ne to wa zai zo ya sa jari wai kaman ka da kida ka ce dan ka mashayi ne sai ka zo kuma zaka nema masa aure a gidan wannan mutumin da ka ce wa dan ka mashayi ba zai baka ba kai matashi ne ɗaya daga cikin masu karancin shekarun da za a ce suke cikin wannan tawaga ta shugaba Muhammadu Buhari din kai mashawarci ne akan harkar yada labaran social media din nan ya ka kalli maganar a matsayin ka na matashi
matsayin na matashi wanda ko ni zan ce ni zan faɗa wa kaina wannan magana ina ce ni hakan zan faɗa to sai dai kwarai da gaske saboda za ka kalli menene mu shi shugaba Muhammadu Buhari abin da mutane kamata su sani shine ya shigo Najeriya ne ya zama shugaban kasa domin ya canja yaya Najeriya take
alƙibla
alƙiblan Najeriya ba wai kawai shikenan yazo yayi mulki ya shekara 3 din sa ko shekara 8 idan Allah ya bashi a tafi shikenan ai siyasa ba a'a yana so ya zo ya bar wani abu a kasa wanda za a ce koda tarihi aka bi a ce lalle wannan abin shi ya canza shi to abin da ya shigo da shi kenan ba wai in an zo a fada wa mutane magana da za ta yi musu dadi ba wato kila da shugaba Muhammadu Buhari cewa duka matasan Najeriya ai hazikai ne ba wanda baya aiki kowa yayi makaranta
to menene ne wai takamaimai
an tambaye shi ana a tambaya aka yi masa a cikin amsar da aka yi masa shine sai yake cewa Najeriya koyi da gaske akan magana aka yi na zuba hannun jari sai yake magana cewa Najeriya a halin yanzu muna da al'umma sama da miliyan 180 kuma daga cikin waɗannan miliyan 180 din kaso 60 a ciki duka matasa ne yan kasar shekara 30 wanda koyi da gaske kuma a cikin su wasu daga cikin wannan kaso 30 kaso 60 din matasa yan kasar shekaru 30 wasu daga cikin su bisu makaranta ba sannan kuma suna zaune suna so sai an dauko komai da komai gwamnati ta zo ta ba su kyauta wanda shi kuma a san shugaba Muhammadu Buhari shine koda muka yi makaranta ba akwai arzikin Najeriya tana da arziki kala kala wanda kowa yana iya dauka kowa zai iya zuwa ya samu abin da shi ma
kamata
to wannan magana ita ya fada wanda kuma da daman mutane ina tunanin zan iya cewa mutane tayi wa mutane zafi ne saboda yanda aka ruruta magana domin siyasa take karatuwa
to kafin
yanzu kai kana tunanin
bar Hafsat ta yi dan tambaye kafin
saboda ka ce yazo ya canza abu ne so kana tunanin wannan magana dai za ta canza mutane za ta sa su zabura ne su wani abu ko kuma a dama ya fada ne saboda a ji haushi ai wani abu
abin da nake fada ne shine shi duka maganar da zai fada yana fada ta a yanda take ba wai zai fada
ta mun
yi mata kuskure ma irin ta siyasa ba wanda kuma a
to amma kuma za a ce a siyasa aka zabe shi
abin da muka rasa kina wataƙila sai mun koma wannan da duka a zo a faɗi magana ba haka take ba bai aiki ba sai mu dawo mu koma matarbar gaskiya ina tunanin duk wanda yake bibiyar abubuwan harkokin siyasar Najeriya a yanzu ya san cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ba wa matasa gudunmawa 100%
kamar abu ɗaya ko biyu
yanzu za mu ɗauki wannan shirin Empower wato
mun yi shiri ma akai a yau da gobe
yauwa gwamnati ta samar da wannan shirin ba wai kowa ake buƙatar ya zo ya amfana ba matashi musamman ma wanda ba su yi karatu mai zurfi ba ko da secondary school mutum ya gama ina da damar da zai zo ya shiga wannan shirin na Empower a duk wata za a biya shi naira 30,000 kuma wani abun mamaki ma ba wai an dauke shi bane ba a'a kaman training ake koya masa yana cikin wannan aikin idan ya samu wani aikin da yafi wannan dama abin da ita gwamnati take bukata kenan dan dai kar a bar shi ya zauna ba aikin yi in yana koya abin da ya iya misali akwai malaman makaranta akwai malaman aikin gona akwai malaman asibiti mutum 200,000 gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dauka a yanzu wanda kuma akwai 300,000 wanda an dauke su ana tantance su ne kafin su ma ƙara zubo da su cikin mutane
na ji magana ma ya sa hannun magana cewa a dauki yan sanda ƙari
600,000 wannan ma kuma madarsa ya ce sannan ya ce kuma abin da yafi bukata shine koda local government ɗaya mutum za a dauka ko local government yana so duka sai kowane local
government ya samu rabon shi
ya samu rabon shi
kuma mutum 600,000
ko matasan
tambayar da zan ma ta ƙarshe abin da yasa ina ga talakawan Najeriya suka ji haushin cewa musamman wasu matasan suka ce ai bai kyauta musu wannan maganar sun ce lokacin yakin neman zabe inda su malalata ne da basu dinga tallan katunan su ba wannan shi yana daya ga cikin abin da aka yi kuma akan shafi na
wajibi amma su
cewa sun gudunmawa ba dan kadan ba kuma a lokacin bai ce musu malalata ba ne
ai a yanzu ma ba kiran su ina so ma duk yan Najeriya ko
shi yawa shine abin da ke san kan warware mana
magana ina so ma su fahimci wannan magana ai na mai mai haɗa su bai kira kowa malalaci ba wasu daga ciki basu yi karatu ba kuma suna zaune suna so samu komai kyauta wannan ya bambanta da kalmar lalaci malalaci wani yana aikin ma amma malalaci gashi yana aiki yana da sana'ari amma malalaci akwai kuma wanda ba shi da aikin ma amma ba malalaci bane ba to mu gane cewa fa kalmar da shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa ko kadan ba ta da wani dangantaka da lalaci abinda yake magana shine wannan kaso 60 wasu daga cikin kaso 60 na al'umman Najeriya yana faɗa wa gwamnati shugabannin kasashen duniya ne cewa muna da waɗannan mutanen ko muna buƙatar hannun jari da za a zo a zuba waɗannan mutanen su samu su ma su samu sana'ari.
Bashir ka kare Buhari ne saboda kai matashi ne?
Ba wai na tare shi ba. Ai in zan koma yanzu ina magana akan shi magana da shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa. Inda zan zo ma in faɗa ne ni akan ni matashi.
Ilahi mun kashe mai.
Kai ma zaka faɗa abin da fannin
ke. Zan faɗa domin ni ina cikin su ai. Ko in ina cikin mu gaba ɗaya ni ma matashi ne na san abin da ke faruwa. Ina kallon duka inda shi wataƙila ma dan baya shiga cikin su. Labari yake ji yake karantawa shine ma yasa ya faɗi wannan.
Kenan wato na shi shafan mai ne kenan.
Yanzu zamu dauka yanzu zamu dauka akwai na san kuma kuna shiri da wannan yaki da irin shaye-shaye da ake yi da sauransu. Matasa ne.
Shi kanshi wannan shirin na yau da gobe an fito da shi ne saboda yaki da tsatsauran ra'ayi na ta'addanci. Koma ne.
Yawwa. Yanzu in muka kalla matasan dai su zaka ga ana yi shi kuma ko lokacin da ya shigo akwai lokacin da ina tunawa mun je yakin neman zabe ana tare da shi a irin doguwar motar nan shi da mataimakin shugaban kasa yake nuna masa shi yake cewa kan lodannan mutanen matasa ne in mun zabe su fa waɗannan dukkan su suke su ga an juya komai da komai ya kuma yanda suke mafarkin sa ko suke yanda suke ganin sa a sauran kasashen duniya wanda kuma inda zamu bibi tarihin kasashen duniya yanda suka kai wannan matsayin za a ga matasan su suka canza al'amarin to kai da gaske ni a matsayin na matashi naji dadin kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya mana
wato amike
tsini
dan jarida Umar kana da abin cewa akan wannan maganar da na gaba tambayar Bashir
wato abun fadi a nan shine wato mutane su dinga lura da irin kalamai ko kuma a duk lokacin da irin waɗannan labarai suka fito duba su tabbatar da ainihin gaskiya shin menene aka ce domin yanzu lokaci ne na wato kamfe kuma za a yi amfani da wato kafafi domin cimma wata manufa ma'ana yanzu shi wato Bashir ya bayyana irin kalaman da shi shugaban kasan ya faɗi
da manufarsa
an yi amfani da kalmar laziness ne domin ai a harshen turanci ya magana kuma idan ka duba duk cikin bayanan nasa babu inda ya yi amfani da wannan kalmar har aka zo aka fassara ta da Hausa ana cewa malalata wasu suka ɗauka suna yayatawa musamman a kafar sadarwa ta social media ina jin abin da ya kamata mutane su bi su samu ingantattun kafafen watsa labarai irin waɗannan su dinga sauraron irin waɗannan bayanai ko kuma su samu ainihin bayanin kafin yanke hukunci.
To haka yake mun dan abin nan bari mu to tunda mun dan sarara ko kuma in ce bari mu dan koma cikin abin da muke yi amma sai mun dan sarara Fadila.
To ai yanzu ga dukan mu yi hakuri kawai dan a shakata sannan a dawo a ci gaba.
Dan ka mun tsaba ba kuma mun kosa ba ba wai ka tsaba ba ba kuma ka gajiya ba ba kuma mun canza ba ba wai ba ka iya ba ka dan mirena ba ba canjin ra'ayi ba ba goyon baya ba kai ne ba wani ne ba ba kuma lin
to yanzu bari mu koma cikin maganar zuwan Buhari nan Amurka Bashir shugaban Najeriya ya shigo ya kuma gana da shugaba Donald Trump bisa yanda mutane suke ta nuna a social media da muka bi shafinanmu da sauransu cewa da Najeriya mutuncinta ya zube amma zuwan shugaba Muhammadu Buhari suna ganin cewa kiman Najeriya ta dawo har gashi ya zama cewa shine shugaban Afirka na farko da ya ziyarci wannan gwamnati ta Donald Trump tun bayan hawansa
ne
zaka ce akan zuwa
kwai da gaske mu da muka ga ko in ce mu da muke cikin tawaga shugaba Muhammadu Buhari mu zamu ba da labarin irin karamci da muka gani wanda ina tunawa kafin shugaba Muhammadu Buhari ya karasu mun riga shi zuwa fadar White House a nan wani dan jarida na kafar yaɗa labarai yake magana cewa ko satin da ya wuce shugaban gwamnatin
Jamus
ta zo jama'a yace amma tun da safi da suka tashi sai ga irin sojoji masu wannan dinnan masu girmama shugabanni in sun zo tun da safi suka tashi suna kai kawo ana ta shirye-shiryen tarbar shugaba Muhammadu Buhari yace to amma abin da ya ba su mamaki shine gashi shugabar gwamnatin Jamus ta zo
ba sai ga wannan
rawar ko kadan ba abin da ya faru abin da nake tunani anan ya shi ne shugaba Muhammadu Buhari ya zo ne a matsayin shugaba kasar da tafi kowace karfin tattalin arziki a Afirka kuma kasar da tafi kowace yawan mutane bakar fata a duniya ya zo ne da wannan girman ba ya zo ne roko ko in ce ya zo da kokon bara wurin shugaba Trump ba wanda shi yana wakilta kamar nahiyar Afirka ne baki daya kuma shi kansa shugaba Trump ga duka wanda suke bibiyar al'amarin yanda yake gudanar da harkokinsa na mulki sun san kwai da gaske cewa ya karrama shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya karrama shi
jami'ar adawa sun ce dan ba ta da wani amfani me kawo shi
to ai ba wai sai dan jami'ar adawa ba Najeriya ce ta kawo shi kuma kowa ya san yanda Amurka take a duniya ita ce kasar ta kowace tattalin arziki ta kowace karfin sojoji a yanzu a Najeriya yanda halin da muke ciki kowa ya san muna cikin wani hali da muke buƙatar tsaro kuma yanda shugaba Muhammadu Buhari koyaushe yake faɗa yace duk wani cigaba ma ki so kawo a ƙasa idan babu tsaro ba za ka iya kawo shi ba to babban makasudin zuwan shugaba Muhammadu Buhari America shine magana tsaro ga kayan yaki da zamu siya irin jirage da makamai da sauransu
to shi sa ake ganin cewa kaman kila yanayin tarbar da kuka samu ta martaba da mutunci kaman saboda Amurka ta ga cewa akwai kudi can zai fito
to ai tun kafin ma wannan lokacin an fara a lokacin ma da kudin lokacin Najeriya ma ta fi yanzu kudi domin kansa su kansa man fece wanda shine tattalin arzikin mai dogara kai lokacin ya fara shi lokacin ne an ce mu kawo kudin koda ninkin haka ne ma za mu kawo ba tare da wani tunani ba amma a yanzu shugaba Muhammadu Buhari lokacin yana kasar Ingila ina tunawa shugaba Trump ya kira shi yake cewa bayan ya shigo ya bibi dukkan takardun abubuwan da ya faru na cinikayyar nan so yanzu sun samu wani gamsuwa a zuciyarsu cewa za su iya aminta Najeriya ta samu wannan makaman yauwa a zo a dawo da wannan a cinikayya da aka yi a dawo da ita sabuwa a zo a zauna a kawo kudin shi zai sayar da Najeriya kuma abin da ya faru kenan a cikin jawabinsa su duka shugabanni biyun sun bayyana cewa akwai wannan jirage da za a siya wasu manyan jirage na yaki da za su kawo ƙarshen Boko Haram gaba ɗaya da dukkan wasu kungiyoyin ta'addanci a Najeriya da wasu ƙasashen ma a nahiyar Afirka.
Bisa rahotanni na dawo kanka Umar, akwai rahotanni da za ka ga da yawa suna nuna adawa, wani za ka ga gaske, wani za ka ga ba gaske ba. Kana cikin 'yan jarida a cikin Najeriya wanda nake son maka wannan tambaya, shin 'yan jaridan Najeriya suna wa gwamnati ne ci adalci ko wadda ba ta ci adalci saboda ana kamar sukan dan dauke duk inda ta fadi shani?
To ɗan jarida inda yake haka na yake ita wannan demokradiya ita harkar jarida ta ɗaya daga cikin shikashikai banda bangarori uku na gwamnati wato zartarwa masu mulki da masu shari'a yawa to ana cewa jarida ita ce ginshiki na hudu wanda ke tallafawa demokradiya kuma
za ta binciko ta gano abubuwa
to za ka ga ko a waɗancan guda ukun suna samun karo da juna wani na ganin cewa wani na mawa juna katsalanda balle wanda shi wannan yana ganin cewa ya isa ne har ya zama na hudu to kullum masu mulki suna kallon yan jarida a matsayin yan adawa ko da anan Amurka kuwa domin musamman ma shi shugaban kasar Amurka Donald Trump yayi suna akan
yana ma kiransa da cewa jabin labarai
yauwa kan karo da yake da yan jarida to haka abin ma yake a Najeriya indai har dan jarida zai ce zai yi aikin sa to za a samu matsala kuma amma duk da haka ban cire cewa akwai baragurbi ba wanda waɗansu na amfani da su domin cimma waɗansu manufofi
kana gaban inda aka yi taron manema labarai ga shugaba Trump ga shugaba Buhari
ni gane ne ba Jehova domin
na hango hulaka
tun daga shigan mu ita fadar White House muka samu amsa wato ta musamman daga su masu jami'an tsaro har ya zuwa wato ta kwararru mu da su suke irin waɗannan aiki ba mu ga wata alamar kyama ba kuma kudi inda muka zauna ma na musamman ne kuma abin mamaki mu da muke aiki ma a Najeriya da waya kaga kawai lokaci daya an dauke mu zuwa ofishin shugaban kasa amma sai ga mu ha Oval Office kuma wani ya gaya mana cewa sun taba zuwa can wato an taba cewa karka taba karkai kaza karkai kaza amma babu wanda yace mana komai hasali ma muka tsaya ciki bayan mun gama daukar rahoto muka dauki hotuna ma muka fito wato abin ya bin sha'awa kwarai
me ka gano wanda matasa za su karu da shi su mai da hankali su lura
matasa lalle ka san ita wato duk abin da shugabanni suke musamman wanda shekarun su yayi ba kansu suke ma ba matasa suke ma abubuwan duk da aka samu matasa za su yi ma amfani misali kamar abin da ya shafi harkar tsaro matasa ne za su ci moriyar wannan harkar tsaro domin su ne za a samu tsaro waɗansu makamin ma yanzu da za a siya da ake biyan kuɗi ai sai a shekara ta 2020 ne za su isa Najeriya akwai maganar wato yaƙi da cin hanci da rashawa waɗansu kuɗaɗe da za a wato kwato da kaddarori da kasan na zamanin Abacha sai yanzu ne suke isa Najeriya waɗannan ma suna iya ɗaukar wani lokaci ko da ya koma ma Allah ya ce mu kishi an sake zaɓar shi
ana iya har a gama da wa'adin
shekara biyar ne nan gaba daga zamanin Obasanjo zuwa yanzu ai shekaru da yawa gashi so ina ganin matasa su ne za su ci moriyar wannan kusan wannan ziyara kusan duk abubuwan da ake da maganar noma tsakanin wato kasashen biyu da kasuwanci tsakanin kasashen biyu duk matasa ne za su samu aikin yi a jihunan su ne za su cika da kudade kuma ina jin gidajen su ne da kuma iyalan su za a samu matsaro
to Malam Bashir a matsayin ka na wanda yake bawa shugaba Muhammadu Buhari shawara akan harkokin kafafen sadarwar zamani ya kuke fama da mutane masu sukar gwamnati ta hanyar wato dandalin sada zumunci da hanyoyin sadarwar zamani ya kuke fama da su
dan suka akwai ta gaskiya
suka kala-kala ne
to sukar
da muke maraba da ita akwai kuma sukar da ba ma mu ba kowa ma bai kamata ya maraba da ita ba dama ita gwamnati musamman gwamnati da aka ce gwamnati ce wannan gwamnati ce da aka zabe ta wato gwamnati ta demokradiya ba za ma a iya tafi da gwamnatin ba ba tare da ƴan adawa ba wanda za su zo da suka wani lokacin in sun yi wannan suka sai ka gano cewa ashe gyara suke ma sai kai sauyi ka je ka gyara
to waɗanda suke suka wacce ba ta da tushe kwata kwata kowa ya san wannan zance ba haka yake ba
kwai da gaske ba ma iya Najeriya ba gaba ɗaya wannan matsala ce a ta duniya baki ɗaya
wanda kuma
kamar yadda zaka ga ana yaɗa wasu labarai na ƙarya ka rasa ma daga inda labarin
ba ma na ƙarya ba wani ƙaryar ma za ta tada rudani ne a ƙasa da rikici da sauransu sai kiga in an wani abu ya faru sai a je a yi kokari a je a ɗauko wasu hotunan wanda ba ma a Najeriya suka faru ba a zo a saka
hada a jajjona
a ce gashi ai abin da ya faru kenan a Najeriya
kuna wani abu da kuke yi don ku wayar da kan matasa kamar misali dan wani dan workshop haka dan wani talla a TV dan saboda matasa su dinga gane irin wannan abu
eh kwaye da gaske muna yi wanda daman shi kansa shi sadarwa inda aka ce kafafen sadarwar zamani ba ma sai an hada an tattauna ba watakila kai kana America mu muna Najeriya muna da wani forum muna da wani dandali da kodai yaushe muna haduwa kuma zamu iya tattaunawa tsakanin mu to muna irin waɗannan dandalolukan da yawa wanda kuma kullun kokarin mu shine mutane su gane shugaba Muhammadu Buhari shugaba ne na wasu wa'adi yanzu wa'adi yake na farko wanda kuma ya neman wa'adi na biyu idan Allah ya bashi nasara a wa'adi na biyu zai yi gaba daya dadewar da zai daga yanzu zuwa shekara biyar ne Najeriya kuma Allah ne san iya dadewar da zamu mu a matsayin mu na sa wanda mu ne mafi yawancin mu muke kafafan sadarwar nan na zamani ya kamata mu gane wannan kasar mu ci in mun zo yau mun kone kasar nan ta mu gaba daya mu ne zamu zama ba mu da mazauni ba mu da inda zamu zauna da sauransu to kullun kokarin da muke shine saboda adawa da nake da gwamnati bai kamata na kawo irin waɗannan adawa wadda za ta zo ta rusa ƙasa ta ga baki ɗaya ba in za ka yi adawa da gwamnati ka ce gwamnati ta ƙi yin kaza ta ƙi kawo ruwan famfo nan misali ta ƙi kawo kayan gona nan da sauransu wannan ita ce adawa da gwamnati ke buƙata.
To sai in ce mun gode ƙwarai da kuka samu damar shigowa wannan ɗaki namu na yaɗa shirye-shirye kuma muna fatan Allah Ubangiji ya mai da ku gida lafiya. Malam Bashir Ahmad, Malam Hassan Umar Faruk.
Dole mun gode kwarai mun ma. Na ci tuwo da miyar taushe.
Abu
mamaki a nan Amurka. Kowa da bakin sa. Ba don kada maman Sadiq ta ji ba. Ai da shi ko a gidan ma wannan tuwon tuwo ne.
Sai a hankali. Ai kada na buƙawa yi ne ba da kwarai da gaske
mun ci tuwo mun ci nama kuma.
Dan har dan wake mun ci wajen Hafsa.
Abinda muke ci tunanin ba za mu samu a nan ba. Kuma sai muka zo muka same shi.
Shine in dai kuna nan gida kuke insha Allah.
Mun gode
Allah bai da
gode mun gode
to kuma masu sauraro sai mu ce za mu ce muku mun gode da jimirin sauraron wannan tattaunawa ta mu kuma Fadila ko in ce
Hafsa daya
to ai tunda kina answer can din ma ai daya ne tunda da sunan ki ne wato wannan tattaunawa dai na san masu sauraro sun tsinci abin da suka tsinta a ciki
tunda dai gashi nan dai Bashir ya fayyace komai da komai
yawa shi kanshi Hassan Umar Faruk shi ma ya bada tashi gudunmuwar a matsayin sa na dan jarida sai mu ce to abin fatan mu shine Allah ya sa wannan abu da suka faffada da wanda hirar da aka yi da shi shugaba Muhammadu Buhari wanda a nan gidan Ali Mustafa ma ya tattauna da shi sai mu ce za a bi shafukan mu na yanar gizo duka a saurara wanda ba a saurara ba ta shi kanshi bakin shi shugaban na matasan da kuma shi kanshi wannan da muka yi sai mu ce muna godiya sosai da jimirin saurare yanzu kan a madadin
Hafsat Bello dan mai so
sai kuma Daniel Brown da ya hada mana umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Steve News mana Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Yara san wanno bata manta ba wasan kokowa bata mance ba wasanni na motsa jike dinkin su bata share.